يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروكك تهك بيبا قول مها تنبياني كيدا قول مها تنبياني كيدا
tunda nazo nan fan taba gani a bari IDP a dan bashi wani abun da tanshi zai bace babu sai bace rai kullum
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali yayin tattaki zuwa sansanin Malkohi a jihar Adamawa Najeriya dake da yan gudun hijira sama da 2000 domin ganin irin halin da suke ciki da kuma sanin ainihin irin tallafin da suke bukata daga gwamnati a daidai lokacin da hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema ke shirin kai masu tallafin abinci a cikin hirarsu da wakilin Sanusi Adamu yan gudun hijiran cikin gidan da ke sansanin waɗanda galibin su suka shafe sama da shekaru 2 a wurin sun bayyana waɗansu kalubale da suke fuskanta da muka yi alƙawarin tuntubar masu ruwa da tsaki domin jin ko suna sane da su da kuma neman sanin matakan da hukumomin ke shirin dauka domin magance su ga abin da waɗansu suke cewa
abinci gaskiya bata da inganci me bata da inganci kuka kullum tunda na zo nan shekara na 2 kenan ban taba gani ko kifi ko nama a cikin miya kaga wannan ba daidai bane na biyu tunda na zo nan ban taba gani a bari IDP a dan bashi wani abun da tanshi zai bace babu sai bace rai kullum
bace rai kaman
bace ran da nake ga muka nan mutun ya ce muka common IDP din banza kaga wannan macin zarafi ne da Allah ko tunda ban fito ba ai yana gidan shi ko wani ya ce maka ai kunkoshi wannan dama gwamnati nake ce da mutun da ne ba gwamnati bane kowa da yana gidan shi kuma kowa yana wahalan
su dai kungiyoyi guda uku ne suke koyar ma da sana'a nan za su koyar maka an ka iya kana zaune jari kan ba wanda aka ba wa jari duk matan su koyar wajen mata kusan 2000 da su koyi sana'a nan ba wanda aka bata jari ba wanda aka bata kayan sana'a suna zube dai kawai ilimi alhamdulillah na mataki na farko na primary da nursery amma a cikin yara mu anan akwai wanda sun kai secondary school din don ba yanda muka iya ne kawai suna zaune a cikin primary nan a cikin malamai kamar kyau ne tunda military preparators suke koyar amma yaran da suka wuce inda suke kuma suna zaune a baya har yanzu ni a gani na muna neman ci gaba ma yaran mu wanda suka wuce primary suna zaune a primary nan a taimaka musu kamar da aka taimaka ma wayansu can shekarun baya aka diba aka sa su a makaranta suka tafi waje
to wakilin namu ya tuntubi jami'in hukumar bada agajin gaggawa a jihar Adamawa Sa'ad Bello inda ya fara gabatar masa da batun ilimi da ya tsone waɗansu ƴan gudun hijiran ido sai ya bayyana cewa
duk wanda ya gama makarantar primary ana iya kokari a sama masa gurbi a junior secondary school shi mai girma gwamnan jihar Adamawa Senator Jibril Bindo ya ba da umurni cewa duk wanda ya rubuta jarabawa na gamawa a sama mashi gurbi a makaranta mafi kusa da shi kuma tuition fee da books free ne sannan federal government ta yi initiative na safe school initiative wadda tana ba da school tana ba da gurabe ga dalibai wato IDPs wadda akan kai su federal government colleges wato kamar exchange program kin akan kai su federal government colleges wurare daban-daban jihar Adamawa ta benefiting da wannan shine shekara na uku da ake cikin wannan tsari na safe school initiative sannan mun kira ga waɗanda suke da hannu da shuni da kuma masu hukumomi masu kazaman kansu wanda anan muka sami karbuwar LNG liquefied natural gas wanda ta zo ta bada scholarship ma waɗanda suka rubuta national common entrance ba ma state common entrance ba national common entrance suka rubuta suka ci ta ba su gurabe a makarantu su takwas daga cikin sansanoni mu guda biyu su suka rubuta su sun rubuta su suka bada jarabawa su suka yi interview kuma wanda suka yi sun ba su scholarship din suna nan a federal government colleges an ba su scholarship wanda tana biyan su 360,000 kowane shekara a makarantun tana biya wa makarantun ne mutum maganan tuition fee mutum maganan uniform da sauransu duka abinda wannan scholarship ya kunsa kenan saboda haka muna iyakacin kokari mu ga cewa duk wanda ya gama primary ya samu wuri a secondary ko da na jiha ne ko kuma na gwamnatin tarayya
baya ga ilimin yara kanana akwai wani tanadi ne da hukumar kula da yan gudun hijirar ta yi wa iyaye domin su samu ilimin boko tambayar kenan da na yi wa Malam Sa'ad Bello
mu tanadi da muka yi mutum makarantar yara kanana kuma kamar yadda ka ce ka je maka makarantun na sansanonin mu ka gan su yadda suke aiki ka ga malamai da muke da su haɗe da malaman da hukumar sojoji suka bamu da kuma kayayyakin aiki da muke samu na gudumawa daga hukumomi daban-daban ba mu sa mun bude wani aji na yan yaki da jahilci a cikin sansanoni ba, amma akwai hukumomi masu zaman kansu wato NGO wadda suke zagawa a unguwanni wadda kuma muna sane da ayyukan da suke yi kamar su ADRA, kamar su Plan International da sauransu, wadda suke kokari su bada ilimi wa waɗanda ba su samu dama sun yi ilimi ba kuma shekarun su yawo zarta wadda za su zauna a primary wato non formal education kenan. Ana yin shi a unguwanni amma har yanzu services din su bai shigo ba zuwa cikin sansanonin mu, amma inda akwai yan gudun hijira a unguwanni suna samun wannan azuzuwa na yaki da jahilci. Tsammanin mu bisa tattaunawa da muke da su shine inda waɗannan sansanoni za su ci gaba da zama da za su extending aikin su zuwa ga sansanoni, amma yanzu a halin da muke ciki tunani ake san ko ina inda sansanoni suke aiko kare su koma gidajen su, to waɗannan hukumomi masu zaman kansu za su koma return areas maimakon su dawo sansanoni bayan sun yi a host community wanda yanzu suke kai, za su koma return areas wato ƙauyuka da mutane ke komawa su ba su na irin gudumawa na ilimin bayan lokaci.
Kan batun nan na samarwa ƴan gudun hijira da suka koyi sana'o'i yayin da suke zama a sansanonin jari, hukumar kula da ƴan gudun hijira ta nema ta ce illa iyaka ta horas da su sana'o'in dogaro da kai a lokaci da suke zaman hijirar.
Hukumomi masu kafa zaman kansu wanda suke taimakawa livelihood support kenan wato sana'o'i suna ayyukan su kuma sun fi maida hankali ga waɗanda suka koma ne wuraren da suka koma, don tunanin shine a baka sana'a lokacin da ka koma zama ba lokacin da kake zama dan gudun hijira ba. Wanda suka koma muna iyakacin kokari mu sada waɗannan hukumomi da su a ƙauyukan su don su taimake su, waɗanda suka koyi sana'a nan kuma muna kira ga hukumomi da masu hannu da shine su zo su taimaka wurin mika musu abun da za su sai kayan sana'a da shi, wanda in suka koma za su koma da ƙauyukan su ne su je su ci gaba da sana'ar su musamman mata wanda aka koya musu sana'o'i wanda za su rufe kansu. Amma yawancin hukumomi support na livelihood sun fi bada ƙarfi ne ga waɗanda suka koma wuraren su saboda shine zai taimaka musu su zama dindindin, basu cika zuwa su bada taimako na kayan aiki ba, yawanci taimako na waya ake bayarwa a sansanoni.
Game da batun nan na zugunar da ƴan gudun hijira a muhallan su da aka kwato daga mamayar ƴan kungiyar Boko Haram, gina musu muhimman abubuwan more rayuwa da samarwa ƴan gudun hijira masu komawa muhallan su madafa kuwa, na tambaye shugaban karamin kwamitin sake gina arewa maso gabashin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa a majalisar wakilai ta tarayya Honorable Yusuf Captain Buba, inda aka kwana bayan kwamitin ya kammala nazarin bukatun su.
Gazan kwamiti din na yana kashi biyar, akwai kwamiti na humanitarian na settlement, akwai kuma education, akwai kuma kwamiti na economic development, akwai security da kuma finance. Kwamiti na bana security ana kan aikin security da kuma gani kowa yana gani yanda ana samun ci gaba a fannin, sannan kuma kwamiti na economic development wanda za a kamata za a tallafa mutane fannin noma, fannin koya musu sana'o'i da sauransu. Wannan yan lokuta da ya samu na tabbata za a fara wannan tallafin, ko kuma bayan fannin Nigerian wannan amagana da abinci da sauransu. Na san kwanakin baya can an je an raba kuma na san a wasu jihohi na su Borno raba kayayyakin abinci, wasu jihohi kuma ina gani za a kasu raba.
Kwanan baya da na yi hira da kai, ka yi maganan taimakawa mutane da jari domin su soma sana'o'i musamman mata da matasa.
Suna cikin budget na kwamiti ɗin nan, shi ya za a budget kuma na kasa gaba ɗaya, in ka san lafi ka kasa, ka san kasa tana amfani ne da kasa, ka san kuma sai ta ji majalisa ta zo kuma ka sake komawa irin a duba ya sa hannu kafin a fara gudanar da ayyuka. Jina wannan satin da ta gabata yana da mai acting president ya yi sani sannan kasa ɗin kuɗi ne za a zamanin in an kashe kuɗi za a fara wasu ayyukan nan. Amma akwai wasu ayyuka na gaggawa kamar su tallafi na abinci, wannan ana dan lallamawa.
Binciken da wakilin namu ya gudanar na nuni da cewa an samu raguwar ƴan gudun hijira a dukkan sansanonin ƴan gudun hijira da ke jihar Adamawa sakamakon komawa mahallansu da aka kwato domin zaɓin kansu, yayin da kashi 70 cikin 100 na ƴan gudun hijira da ke cikin sansanoni biyu daga cikin shida da suka rage a jihar Adamawa ƴan asalin jihar Borno da Yobe ne. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin mu Sanusi Adamu da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke.